akantocin kuɗi na jihohi da daraktoci da sauran manyan jami'an tafiyar da harkokin kuɗi a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya Canada ta kwararrunsu na jihohin ƙasar 36 da kuma na yankin birnin tarayya Abuja ne ke halartar taron na yini uku. Babban akanta janar na tarayya Ahmed Idris ya fayyace makasudin shirya taron.
Abubuwa da suka taso wanda babu su a ɓangaren ayyukanmu, mu ga ya za mu tattauna a kansu, mu kuma warware matsalolin da suke tasowa. Sababbin abubuwa na tasowa, abinda ake kira new challenges. Masana za su gabatar da bayanai, za a yi jawabai iri-iri, kuma in Allah ya yarda a ƙarshe za mu ga amfanin wannan al'amari. Muhimmin abu da za mu ɗauka daga nan shine a hanyoyi sababbi wanda federal government da kuma jihohi da local government za su bi su samar da kuɗin shiga, domin ba a samu kuɗin shiga ba wani abu da zai ci gaba, ba ci gaban da za a samu a ƙasa.
Shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mago ya ja hankalin mahalarta taron cewa su kiyaye da ƙa'idojin da doka ta shimfiɗa wajen tafiyar da dukiyar al'ummar ƙasa.
Yan siyasa na zuwa yi azan su ne treasurer, ba su accountant, su ake haɗa munafucin da su ake yi ma ake zalunci Najeriya gaba daya, kudin al'umma. Sai na zo bayyana musu cewa this time around ba wannan, ka san zuwa nan wannan saboda kaza baya hana yin ranayi na yi musu gargadi cewa duk abin da muke nan ya kamata kowa ya sa mana hannu wajen yaki da cin hanci da rashawa, because abin ne ya yi ya yi affecting everybody in Nigeria.
Gashi yanzu za a yi batun abai wa ƙananan hukumomi kuɗin su kai tsaye ɗin nan. Wace ɗamara hukumar ku ta EFCC ta ɗauka don ganin an sa ido akan harkokin ƙananan hukumomi?
Misali, yana da kyau mutumin zai hana looting, diverting, sace kuɗin ƙananan hukumomi. Yana da kyau ƙwarai, kuma muna kallon su. Ya sa kuma ya kamata ku sa ido a kansu, mu ma za mu sa ido a kansu. Kasan ba 'yan jarida ba za mu yi wannan. We fight against corruption. So ya kamata kuma ku sa hannu. Siyasa nake cewa kowa ya kamata a taimaka hada kai don saboda ji dadin wannan yaki da cin hanci da rashawa.
Mataimakin gwamnan Kano Alhaji Nasiru Yusuf Gawuna, wanda ya wakilci gwamna Abdullahi Umar Ganduje, ya ce aiwatarwa tare da sanya ido akan tsarin nan na asusun kuɗi na bai daya ya bai wa gwamnatin jihar Kano damar liƙe rariya da kuɗaɗe ke zirarewa a ma'aikatu da hukumomin gwamnatin jihar. Sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya nanata alaƙar da ke akwai tsakanin ilimi da haɓaka tattalin arzikin kowace al'umma. A haka sai buƙaci gwamnatoci su bai wa fannin ilimi kulawa da ta dace. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.